sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hanifa Kaddar Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 25 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa Najeriya ta haɗa gwiwa da hukumar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya don wayar da kan masu yaɗa labarai. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim ke shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun Jamhuriyar Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum da fatar an tashi lafiya ga cikakkun labarin duniya. Akalla sojojin Burkina Faso 10 ne suka mutu sannan kusan 50 suka samu raunuka a wani hari da aka kai a birnin Jibo dake arewacin kasar a jiya Litinin. Harin ta'addancin ya shafi runduna ta 14 a wani sansani a Jibo wanda wata kungiya mai da'awar jihadi ta katse shi na tsawon watanni 3 in ji rundunar. Sanarwar ta ce alƙaluman farko sun nuna cewa akalla sojoji 10 ne suka mutu a lokacin fadan kuma kimanin 50 suka jikkata kuma ana yi musu magani. A wani bangaren abokan gaba an kirga akalla gawarwakin ƴan ta'adda 18 a lokacin da ake gudanar da aikin daƙile ayyukan ta'addanci da ake ci gaba da yi. An gayyato jiragen yaƙi don tallafawa ayyukan sojin. Wata majiyar tsaro ta shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa maharan kafin wayewar gari sun yi lugudan wuta kan barikin Jibo. ‘Yan majalisar dokoki na jam’iyyar Democrat masu ra’ayin canji sun buƙaci shugaban Amurka Joe Biden a jiya Litinin da ya sauya matakan da Amurka ke ɗauka kan yaƙin Ukraine ta hanyar yin shawarwari kai tsaye da Rasha. Wasiƙar da ‘yan jam’iyyar Democrat 30 masu ra’ayin sauƙi da ke majalisar wakilai da majalisar dattawa suka sanya wa hannu a taronsu na jama’a. Ƙarƙashin jagorancin wakiliya Pramila Jayapal ta ce sun yaba da sadaukarwar Biden ga halattacciyar gwagwarmayar Ukraine kan yaƙin zalunci na Rasha kuma sun yarda cewa taimakon tattalin arziki soja da na Amurka na da matuƙar mahimmanci ga nasarar Ukraine a faɗa da Rasha. Sai dai ‘yan majalisar sun ce a cikin wasiƙar da jaridar Washington Post ta fara bayarwa da rahoto a kai ya kamata kuma matakan diflomasiya su kasance wani bangare na hoɓɓasar da Amurka ke yi na kawo ƙarshen yaƙin da ya yi mummunar ɓarna ga al'ummar Ukraine tare da yin barazana ga matsalar abinci da talauci a duniya ta hanyar hauhawar farashin mai da hatsi. Hare-haren da sojojin Myanmar suka kai ta sama sun kashe mutane kusan 80 da suka haɗa da makaɗa da mawaƙa da suka halarci bikin zagayewar ranar bikin babbar kungiyar siyasa ta ƙabilar Kachin. Kamar yadda mambobin kungiyar da ma'aikatan ceto suka bayyana a jiya Litinin. Harin da aka bada rahoton faruwarsa na zuwa ne kwanaki 3 kafin ministocin harkokin wajen kasashen kudu maso gabashin Asiya suka gudanar da wani taro na musamman a Indonesia domin tattaunawa kan faɗaɗa tashe-tashen hankula a Myanmar. Adadin waɗanda suka mutu a bikin da ƙungiyar ‘yancin kai ta Kachin ta yi a daren Lahadi a jihar Kachin da ke arewacin ƙasar ya zama mafi yawa cikin hari guda ta sama tun bayan da sojoji suka kwace mulki a watan Fabrairun bara daga zaɓaɓɓiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi. Rahotannin farko sun ce adadin waɗanda suka mutu wajen 60 ne, amma daga baya adadin ya kai wajen 80. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan a yayin da aka kaddamar da shirin wayar da kan al'umma kan aikin jarida da yaɗa sahihan labarai wanda za a kwashe mako guda ana yi. Masu ruwa da tsaki a taron sun jaddada muhimmancin ƙirƙirar sabbin hanyoyin da za a bi don magance rashin daidaito wajen tantance sahihan labarai da ma kafofin yaɗa labarai da samar da ingantaccen ilimi a fannin gano bayanai daga tushe. daga Abuja wakiliyar mu Halima Abdurrauf ta aika mana da wannan rahoton.
Jigajigan daga ciki da wajen Najeriya sun bayyana hakan ne a yayin kaddamar shirin wayar da kan al'ummar duniya na mako guda akan aikin jarida da tabbatar da zuba jari a aikin yada sahihan labarai wato Global Media and Information Literacy Week da aka fara gudanarwa a birnin tarayyar Najeriya Abuja a ranar Litinin 24 ga watan October nan. Dr. Hajja Sani ita ce babbar wakiliyar Najeriya a hukumar UNESCO ta bayyana cewa
wannan taron yana da muhimmanci sosai saboda taro ne na fadakarwa yanda mutane za su gane su fahimci menene shi wannan taron ya kunsa meye ma'anar labaru menene sabon na'uran da ya shiga wanda za a yi amfani da shi ko da yake sabon na'uran yana da dan illa tunda mutane da yawa ba su amfani da shi yanda ya kamata so saboda haka mu a UNESCO wato ungiyar majalisar dinkin duniya da take Paris mun dauki maganan information da fadadar labaru da muhimmanci saboda yanda zamanin nan tazo akwai ƙaryace-ƙaryace akwai soke-soke akwai zamba-zamba duk cikin yaɗa labaru so muna so mu tace wannan abu duk waɗanda suke taron nan ba waɗanda suke cikin wannan call din ba da ake yi yanzu duk duniya sun yi ta na'uran internet da Zoom suna saurari so kuma na biyu shi ma shugaban ƙasa a nashi ta sakon ya faɗa cewa duk abin da za a yi a duba abin da yake gaskiya a duba abin da zai amfane mu daga ƙarshe muna so mutane su gane cewa yaɗa labari dai na farko yana da muhimmanci because in baka da labarin abin da zai faru gobe wanda zai agaji rayuwanka dan ba zai maka amfani ba
takin taron na wannan shekarar shine gina yadda da amana na da muhimmanci a bangaren samun bayanai da aikin yaɗa labarai da kansa a cikin mahalarta taron akwai kwamishinonin yaɗa labarai daga jihohin Najeriya da dama waɗanda suka hada da Zamfara da Plateau da dai sauransu
sunana Ibrahim Dosara ni ne kwamishinan yaɗa labarai na jihar Zamfara mun zo halarta wannan taro wanda haɗin gwiwa ne tsakanin ma'aikatar yaɗa labarai ta tarayya da kuma UNESCO akan harkan yaɗa labarai ta yanda za a lurasar da mu irin haɗurran da ke akwai wajen ba da labarai waɗanda ba a tantancewa da kuma ainihin irin illar da suke jawowa a cikin al'umma domin mu kiyaye mu kuma tabbatar da cewa an yi aikin jarida ba tare da ya jawo wata asarar rayuka ko kuma waɗansu matsaloli a cikin al'umma ba saboda akasari yanzu kafofin yaɗa labarai ba sa ba waɗanda ke musu aiki ko rasuwa ta musamman wadda za a san aikin da ka'idojin shi ta yadda za a daga martaba ta kafofin yaɗa labarai da kuma kare al'umma ita kanta
sunana Dan Manjani ne kwamishinan watsa labarai da sadarwa na gwamnatin jihar Plateau to wannan horaswa domin duba yadda za a inganta aikin jarida yawancin mutane da suke kawo mana illa aikin jarida bayan jarida bane tuntun ba sabobin sunan da ake kira social media din nan ba idan mutum ya sayo waya ya sa mata data shikenan ya zama dan jarida wanda ko horaswa ko wani sisin ko ba shi da shi to wannan yana kawo mana illa ba ma suna mana shishigi kawai ba gaba daya su suna kawo illa cikas ga aikin gaba daya
shi ma Ali Muhammad ɗaya ne daga cikin dimbin mahalarta taron daga kafafen yaɗa labarai na cikin Najeriya
wannan taro yana da muhimmanci kwarai da gaske domin kusan aikin jarida amma hawan kawara ko a ce ma a iya cewa saboda irin abubuwan da suke biyo baya kamar ma ta'addanci a kewa mutane sukan yi kutso su shigo kuma ba tare da ainihin wato kwarewa da cancanta ba so wannan taro ne tambihi kamar yadda nace haɗin gwiwa ne tsakanin kungiyoyin watsa labaru ainihin kungiyar UNESCO ta shi a yi wannan taro kacho kam dan a duba yadda za a gyara sha'anin jarida da kuma kwararren labaru
a nasa jawabi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi fatan za a samu damar tattauna kudurori masu muhimmanci da za su taso a yayin taron da za su taimaka wajen samar da zaman lafiya mai dorewa a fadin duniya Halima Abdurrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gai da Halima Abdurrauf hadin zai kuma tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Kim ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price yi gargadi game da abin da ya kira gagarumin sakamako da zai afkawa Rasha idan ta yi amfani da wani abin da ake kira kazamin bom ko kuma wani nau'i na makamin nukiliya. Sakatare da janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya Litinin cewa mambobin kungiyar kawaye ta NATO sun yi watsi da ikirarin Rasha na cewa Ukraine na shirin amfani da wani kazamin bom a yankinta. Ya kuma kara da cewa bai kamata Rasha ta yi amfani da hakan a matsayin wata hujja ba. Stoltenberg ya ce ya gana da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaransa na Birtaniya Ben Wallace kan lamarin ajiyar Litinin. Kasashen yammacin duniya sun kuma zargi Rasha ajiyar Litinin da yunkurin yin amfani da barazanar amfani da bom da aka hada da sinadaran nukiliya a matsayin hujjar ta'azzara al'amarin na Ukraine. Kasuwannin hannayen jari na kasar Sin sun gamu da ɗaya daga cikin yanayoyi mafiya muni a cikin shekaru da dama a jiyar Litinin, yayin da masu zuba jari suka mayar da martani ga labarin cewa shugaban kasar Xi Jinping ba ma kawai a karo na uku ya lashe wa'adin shekaru biyar ba, har ma ya tattaro manyan jami'an gwamnati da jama'a masu biyayya gare shi da aƙidarsa. Kididdigar Han Seng, wacce ke bin diddigin hannun jari a kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Hong Kong, ta kawo ƙarshen ranar da ƙasa da kashi 6.4 cikin 100, matakin mafi ƙaranci tun 2009. Sauran al'ummar hannayen jari a China ma sun yi ƙasa sosai, yayin da masu zuba jari na ƙasa da ƙasa suka fitar da jarin da ya kai dalar Amurka biliyan 2,500 daga cikin jarin da aka samu daga ƙasar, wadda ita ce mafi girma a rana guda da aka taɓa samu. Masana sun danganta saurin fitar da hannayen jari daga China da tabbatar da cewa ƙasar China za ta ci gaba da kasancewa akan tsarin shi da ya tsarawa ƙasar. Wannan ya haɗa da manufar babu COVID, wacce ta haifar da ɗimbin kulle-kulle da durƙushewar tattalin arziki da kuma ci gaba da shigar da gwamnati ke yi a masana'antar banki da tattalin arzikin ƙasa, wanda ya jefa ƙasar cikin matsalar bashi.
Labarin duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ɗan ƙasa da hukuma.
Fitina barci ta gaba da fita. Allah wadaran mai tadota da waɗanda suke da dajawota hakanan da waɗanda ka kawota Allah ka gare mu da tashin
ta. Masu saurare, assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Sun ce duk wani mutum ya bashi akalla daga 500,000 zuwa sama, ko kuma a sayo mutum mashin din da zai aiki da shi, a je a dawo, a sai yau sai gobe sai kai har muka gaji dai muka rena zuwa
182,000.
kowa haka yadda mutum 4500 ne da 70 a Kano gaba daya. Kashi abin da ya faru din lokacin da muka tambaye su yaushe za a gina gonan sai su dinga mana hanya.
Ya kamata a kirkiro wani tsari sai da duk wata kungiyar za ta tunanin cewa ya kamata ta samu cikakken tantancewa daga hukumomin mu na tsaro kafin ta je ta fara hulɗa da jama'a.
Yau shirin zai haska fitila ne akan batun damfar jama'a da hanyar amfani da kungiyoyin bada tallafi ko bada jari kyauta da sunan karfafa sana'o'i ko samar da ayyukan yi a tsakanin al'umma a Dakar shirin.
A Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kuɗi da yawa, rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa.
Madalla masu hare ƙalubalen tattalin arziki da ke haifar da tsadar rayuwa a tsakanin 'yan Najeriya, rashin ayyukan yi ga matasa, kana da ƙarancin jari ko ma rashin sa ga matsakaita da ƙananan 'yan kasuwa da masu sana'o'in hannu na haifar da koma baya matuƙa ga ci gaban rayuwar al'ummar ƙasar. Akan dai na faruwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun kungiyoyin bada agaji ko tallafi barkatai a sassan kasar, inda har ma wasu miyagun mutane kan kafa kungiyoyin bogi suna amfani da su wajen damfarar mabukata ta hanyar kwadaitar da su cewa za su ba su jari ko tallafin kuɗi da na kayan aiki domin karfafa sana'a.
Sunana Ibrahim Usman Yaka. Sai kai wani mutum ne da ya zo wurin mu ya zo ya gabatar da wata kungiya wanda yake daga waje take za ta tallafa wa al'umma, kuma kungiyoyi suke so su tallafa wa da kuma ɗan kungiyoyin gaba daya. To an wani irin wannan romar kunnan dai haka, da kuma inda ka san ana cikin wani hali kai kuma ka zauna ba za a tallafa wa jama'ar ka. To wannan ta sa mun karɓi abin kuma mun je wa ɗan kungiyar mu da shi, kuma alhamdulillahi kasancewa ta shugaban wannan kungiya.
Wata kungiya ce
sunanta IBB Way Jalla Printers Multipurpose Cooperative. Za su ba mu tallafi ne kuma sannan za su ba mu bunƙasa sana'o'in mu. To kuma mun yi rijista mun biya kuma duk abin da ya kamata mun bi, mun bubuna mu za mu kai kalla mutum 60 zuwa 70, kuma abinda aka biya an biya su naira 2200 na registration.
Na kuma suka ci zasu
sun ci zasu abiya duk wani mutum ira bashi akalla daga 2500 zuwa sama abinda suka ci zasu kenan, ko kuma a sayo mutum mashin din da zai aiki da shi.
A ƙarshe me ya faru?
A ƙarshe dai haka dai aka tafi manje kaka dawo a je a dawo a sai yau sai gobe sai kai har muka gaji dai muka rena zuwa. Wannan ya zama darasi a gurin mu, ya kuma zama jan kunni, kuma ina kira ga jama'a kan cewar ba kowanne mutum ne in yaro zaka yi da shi ba nan gaba, domin akwai matsala da yawa.
Sunana Mikael Abdullahi Yusuf. Wata hukuma ce ana ce mata NAMS, National Agricultural Mechanization Cooperative Society, ita ce ta yi tallawani program. Muka je muka tambaya suka ce za a biya kuɗi na form, sannan za ka ɗau ma'aikata guda biyu a karan kanka kai form owner za ka biya 66,000 bayan ka sai form 2000. Sharaɗi shi ne za ka samu filin guri 50/50, in baka da shi za ka ara, za ka ara ko ka haya, saboda sun ce duk bayan sati shida za a dinga fitar da kajin, kuma za su dinga biyan mu 250,000 kai 250,000 shi kuma form attendant ɗinka guda biyu 50,000. A ƙarshen shekara uku aka yi shikenan ya zama naka ginin gurin da kajin da za su zuba na ƙarshe.
To a ƙarshe mai nawa ka ba su?
182,000. Kowa haka yadda
hukuna
eh sun rubuta a document nasu sun ce beneficiaries da suka wannan mutum 4500 ne da 70 a Kano gaba daya. Shi abin da ya faru din lokacin da muka tambaye su yaushe za a gina gonan sai su dinga mana hanya. To sai muka ga abin yayi yawa ba ansa, shine muke daukan mataki na shari'a yanzu. Zo sun mutum kai FCC, wasu sun je sun kai report DSS, wasu kuma sun je ana so a shiga kotu amma ba a shiga ba. To mu yanzu sai muka je public complaint.
Samfuri kenan na dimbin ɗaruruwa ko dubban mutanen da ake damfara da sunan bada tallafi a sassan Najeriya. Dangane da haka ne hukumar sauraron korafe-korafen jama'a da kwato haƙoƙin al'umma ta ƙasar, wato Federal Public Complaints Commission, ta shirya wani taron wayar da kan jama'a a shiyar arewa maso yammacin Najeriya wadda ya gudana a Kano, kuma dukkanin masu ruwa da tsaki a wannan bangare suka halarta.
A sunana Ahmed Ado Dadin Kowa, ne ne Federal Commissioner na hukumar karban korafe-korafe ta tarayya da ke Kano. Taro ne da ake yi a kan harkoki a kungiyoyin sa kai na marasa rijista, wato cooperative societies, abubuwan da suke yi da irin yadda suke cutar mutane, karban kudaden mutane, daga ƙarshe ka neme su ka rasa. A matsayin hukumar mu ta karban korafe-korafe, mun diba
mun ga cewa wannan hukuma muna yawan samun korafe-korafe daga jama'ar gari akan irin yawancin wannan abu yana nema ya ta'azzara abin yana yawan samu bini-bini sai kaga an to an samu mutane sama da 5,000, 4,000 an karbi kuɗi sama da miliyoyi a hannunsu ta hanyar zaudara to shi yasa muke ga muka tara wannan taro domin mu faɗakar da su waɗannan ƴan hukumomi da jami'an tsaro da sauran mutanen da suke da ruwa da tsaki akan harkar rijistan fa'annan kungiyoyi da a faɗakar da jama'a a dinga tsayawa ana tantancewa mutane akwai jahilci a cikin lamarin akwai kwaɗayi
amma me kuka lura da shi dangane da ma har ma kungiya ba ta da rijistar gwamnati amma ta kan zuwa ta tarika ta hallara mutane har ma ta karbi to abin hannunsu
wallahi akwai sakaci na hukumomin da abin ya shafa ya kamata a kirkiro wani tsari ta yadda duk wata kungiya za ta tuntuna cewa ya kamata su cikakken tantancewa daga hukumomin mu na tsaro kafin ta je ta fara hulɗa da jama'a.
To nan gaba a cikin shirin za mu ji hanyoyin bi domin tantance sahihancin kungiyoyin da ke ikirarin ba da tallafin sana'a ko na aikin yi ga jama'a.
Mun garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni ta bidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu. Ilimi babban abu ne gumi shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulumi da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka jiga wasu sun fi mu.
Masarai hukumar CAC wato Corporate Affairs Commission da ke yi wa kamfanoni rijista da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya. Na cikin jerin hukumomin da suka halarci wancan taro kuma barista Ummul Khair Aliyu ta ofishin shiyar Kano na hukumar ta CAC ta fayyace hanyoyin bi wajen tantance sahihan kungiyoyi.
Corporate Affairs Commission muna da registry da mutum zai iya zuwa ya saka sunan abin da kake nema zai nuna maka cewa wannan kungiyar tana bin ka'idodin doka ko kuma an yi registration dinta idan ba ta nan zai an dan zaka sani kuma idan ma kungiyoyi ne da aka registration dinsu da kamar shekarun da ba a fara komawa online ba shi ma zaka iya biya ka aika through DHS office din mu na Abuja za a iya duba maka sahihancin kungiyar ko kuma rashin ta
to amma kuna da wannan al'amari gashi ana samun yawaitar kungiyoyi da ba su da rajista har ma kuma suna zuwa su damfar mutane me yake faruwa
cooperative societies kamar wanda ake magana a nan ba sa cikin hurumin abinda Corporate Affairs Commission suke registration a kai waɗanda kuma kamar aka bada misali na NGO waɗannan muna registration ɗinsa a India Incorporated Trust su ma ɗin kamar idan dai mutum ya zo yawanci problem ɗin yana matsalar tana farawa daga waɗanda ake zuwa a sama idan aka same ka wani mataki kai ka ɗauka from your own end ka tabbatar cewa wannan kungiyar da ta zo gurinka an yi mata registration ba sai ka ga mutum ina son in san ma cewa kai registration ko baka registration ba saboda yanzu idan ina so in damfare ka na gaya maka cewa zan je in yi bincike akan matsayin registration ɗinka da hukuma zaka iya fara registration ɗin nan zaka iya registration ɗin nan kafin mutum ya je ya bincike sai ka ga mutum kawai a'a bari dan Allah zan yi shawara zan dawo in same ka daga nan kai kuma on your own end abin da ya kamata ka fara yi ka fara zuwa hukumar da ya kamata a ce wannan yake cewa yayi registration ka bincika mission registration din wannan kungiyar da gaske ne ko kuma ba da gaske bane ba idan ka kuma bincika wannan sai ka fara tambaya to ina son da Allah a nuna min wa'annan a ina suke claiming cewa address din su yake kai da kanka fara zuwa ka gani ko inda suke physically idan wani abu ya samu zaka iya zuwa idan ka kai kara ma zaka iya fada ai ga gurin da za a iya zuwa a samu wannan mutum a gaya mishi karin
masu sare karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
ilimi babban abu ne gumi shi zai kankan ya mutuncin mu a kasa shi ne akasin
a gari da Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokacin ya sulu mun barma zai kama na sharhin jaridun jamhuriyar Nijar
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Niger ya soke wani babban kaso na kudaden allowance din yan majalisar dokokin kasa jaridar ta ce makudan kudade na babu gaira babu dalili ne yan majalisar ke caza a yayin zaman majalisar ko a lokacin da take hutu abinda shugaba Muhammad Bazoum ke ganin bai dace a ci gaba da yin sa ba mafarin kullo da wani kudirin doka mai dauke da muhimman sauye-sauyen da za su takaita wadakar da ake yi da dukiyar kasa a majalisar jaridar Le Canard Amphiri na cewa hukumomi sun fara neman hanyoyin sakin gaggan yan adawar da Muhammadu Isuhu ya kulle a gidan yari a washe garin zanga-zangar watsi da sakamakon zaben shugaban kasar Niger na 21 ga watan Fabrairu 2021 bayan shafe watanni kusan 20 a hannun mahukunta ana saran so ma zaman shari'ar waɗannan fursunonin siyasa a ranar 28 ga watan nan na Oktoba jaridar ta ce da alama sun zamewa shugaba Muhammad Bazoum karfan kafa saboda haka ya shiga yunkurin fito da su daga kurkuku to amma abin tambaya shin tsohon shugaban kasa Isuhu zai amince a sallami mutanen da ya kulle jaridar La Rue de l'Histoire ta ce gwamnatin Niger ta tabbatar da shirin mayar da komai na al'amuran gudanar da kamfanin ruwan sha a hannunta bayan shafa shekaru sama da 20 a hannun kamfanin Veolia na kasar Faransa jaridar ta ce a wasikar da ya aike wa babban daraktan kamfanin Sen wanda Veolia ke da sama da kashi 50 na hannun jarinsa ministan albarkatun ruwa Adamu Muhammad ya sanar da shi cewa Niger ta yanke shawarar kawo ƙarshen yarjejeniyar kasuwancin ruwan sha da ta hada ta da kamfanin Veolia. Ministan na mai jaddada masa cewa yarjejeniyar za ta zo ƙarshe daga ranar 31 ga watan Disamban 2022. Muƙarƙare da jaridar Air Info wacce ke cewa hukumomin jihar Maradi sun cafke ɗaliban jami'ar Ɗanduko Ɗankulodo a sanadiyar zanga-zangar da suka gudanar a ƙarshen makon jiya ɗaliban waɗanda suka fito a fasace sun kona tayoyi suka kuma rufe tituna kafin daga bisani su afkawa ofishin jam'iyyar PNDS tarayya a daidai lokacin da ake gudanar da taronta na jiha jaridar ta ce matakin rufe tsangayar kimiyyar hada magunguna wato department pharmacy ko kuma chemistry don mayar da ita birnin Yamai ne ya haddasa barkewar wannan tarzoma ɗaliban na masu zargin ministan ilimi mai zurfi da rashin adalci wajen ɗaukar wannan mataki Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gai da malam Sule da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
akalla sojojin Burkina Faso 10 ne suka mutu sannan kuma kusan 50 suka samu raunuka a wani hari da aka kai a birnin Jibo dake arewacin kasar a jiya Litinin harin ta'addancin ya shafi runduna ta 14 a wani sansani a Jibo wanda wata kungiya mai da'awar jihadi ta katse shi na tsawon watanni 3 inji rundunar sanarwar ta ce alƙalman farko sun nuna cewa akalla sojoji 10 ne suka mutu a lokacin fadan kuma kimanin 50 suka jikkata ma'ana yi musu magani a bangaren abokan gaba an kirga akalla gawarwaki 'yan ta'adda 18 a lokacin da ake gudanar da aikin daƙile ayyukan ta'addanci da ake ci gaba da yi 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat masu ra'ayin canji sun buƙaci shugaban Amurka Joe Biden a jiya Litinin da ya sauya matakan da Amurka ke ɗaukawa kan yaƙin Ukraine ta hanyar yin shawarwari kai tsaye da Rasha wasiƙar da 'yan jam'iyyar Democrat 30 masu ra'ayin sauƙi da ke majalisar wakilai da majalisar dattawa suka sanya wa hannu a taronsu na jama'a na ƙarƙashin jagorancin wakiliya Pramila Jayapal ta ce sun yaba da sadaukarwar Biden ga halittacciyar gwagwarmayar Ukraine kan yakin zalunci na Rasha kuma sun yarda cewa taimakon tattalin arziki soja da na Amurka na da matuƙar mahimmanci ga nasarar Ukraine a faɗa da Rasha Hare-haren da sojojin Myanmar suka kai ta sama sun kashe mutane kusan 80 da suka hada da makada da mawaka da suka halarci bikin zagayowar ranar bikin babbar kungiyar siyasa ta kabilar Kachin kamar yadda mambobin kungiyar da ma'aikatan ceto suka bayyana a jiya Litinin
masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma sanda la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo sai daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za kuma iya zuwa shafin mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com yanzu a madadin hannun fakaddar Isa Rataya na gabatarwa sai Solomon Abu wanda ya bada umarni ga ma injiniyan mu na yau Mr. Karen ni Sarfi da Hashim Gumel da na kuma gabatar muke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.